الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, makagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Yau 11 ne ko 12 ne? 12 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447, 29 ga watan 2 2000 ɗaya ne? To, ɗaya ga watan uku. Yau dai kwanan watan da ya rike yanzu kenan. Ɗaya ga watan uku 2026 a ƙirgin miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Muna tafsirin suran nan mai albarka, suratul kahfi. A karatun da ya gabata mun ɗauko kissan nan ta annabi Musa alaihi salam da abokin tafiyarsa, wanda suka haɗu da bawan Allah nan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗe shi a cikin wannan sura mai albarka. Ya ce, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Za mu tashi ayata 66, faɗin Allah maɗaukaki, ƙala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
Ya gabata mun karanta wannan kissa a cikin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda mu samu haske akan irin fashin bakin da zamu yi na waɗannan ayoyi na cikin suratul kahfi. Anan Allah madaukakin sarki yana cewa, qala lahu Musa, sai annabi Musa ya ce, hal attabi'uka, yace shin zai yi in bi ka, ala an tu'allimani, akan ka ilmantar da ni, mimma ulimta, cikin abin da aka ilmantar da kai, rushdan, na shari'a. Qala, sai shi Khidr yake cewa, iddaka, lalle kai lan tastati'a ma'iya sabra, ba ka da ikon yin haƙurin zama da ni. Wa kaifa tasbiru, yaya za ka yi haƙuri, ala ma lam tuhit bihi khubra, akan abinda ba ka da cikakken ilimi akansa. Qala satajiduni insha Allahu sabiran, annabi Musa yace da sannu zaka same ni in Allah ya so mai hakuri wala a'silaka amra kuma bazan saba umarninka ba wala sai Khidir yace fa in ittaba'tani to idan ku kabini fala tas'alni an shay'in kada ka tambaye ni komai hatta uhdisa laka minhu dhikra har sai inni na fari ambatan abun gare ka ya gabata cewa annabi Musa alaihi salam da abokin tafiyar sa Yusha ibn Nun kamar yadda zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari sun hadu da wannan bawan Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗa kar yace Khidir ne akan ce Khidir ko Khidir kamar yadda muka faɗa ba haushe zance halliru lokacin da annabi Musa ya hadu da wannan bawan Allah tunda dama Allah madaukakin sarki ne umarci shi da umarnin Allah yake kuma Allah madaukakin sarki ya gaya masa wannan bawan Allah yana dauke da wani ilimi wanda shi bai da shi dan haka abin da yasa annabi Musa ya wannan doguwar tafiya kawai dan yaje ya nemo ilimin da bashi da shi ne abin da ke nuna mana falalar ilimi kenan domin annabi Musa fa ɗaya ne daga cikin manzannin Allah manya-manya da yawa cikin malamai sun kirga cikin ulul azmi na rusul manya-manyan manzannin Allah guda biyar yana cikin su amma da yaji labarin ilimi a gun wani wanda ba shi da shi ya nika gari ya yi doguwar tafiya kuma ya ce komin tsawon tafiyar da ya ce awam zai hukuban kaga wasu malamai suka ce hukuban ya kai shekara tafiyar shekara 80 ya ce kai ko zan yi tafiyar shekara 80 don in je in samu wannan ilimin zan yi wannan yake nuna girman ilimi ana iya ba da komai na dukiya ana iya ba da kowane irin lokaci ana iya kowace irin sadaukarwa saboda ilimi haka kuma wannan muka gada daga magabatanmu akan wannan addini sun yadda ko me za su rasa indai akan ilimi da sun yadda su rasa shi saboda ilimi shi ke gaba da komai Allah madaukakin sarki bai taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya roke shi wani abu dan ya kara masa ba sai ilimi wa qur rabbi zidni ilma yace kace ubangiji kara mai ilimi wannan abun muhimmancin ilimi da addinin musulunci ya zo da shi shi yasa magabatan mu suka tsaya suka jajirce dan neman wannan ilimi kuma da haka ne suka isar da sakon zuwa gare mu Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu labari yaji a wajen wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Sham Jabir yana Madina yaji a Sham akwai wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da wani hadisi na kisasi mun karanta hadisin a cikin wannan sura shi bai ji hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya tashi yayi tafiya wata guda haka Imam al-Bukhari ya kulla babu cewa Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala yayi tafiyar wata guda dan ya samu hadisi guda daya ya isa sha sai ya ji ashe Abdullahi dan Unais shine yake dauke da wannan hadisi ya aikawa mai gadin sa a gaya masa ga Abdullahi dan ga Jabir ya zo yace Jabir dan Abdullahi yace eh Jabir dan Abdullahi nan da nan Abdullahi dan Unais ya fito yana taka suturarsa yana taka mayafinsa yana nema ya fadi saboda ya ji labarin cewa Jabir dan Abdullahi ne sahabban manzon Allah ya zo masa domin shaharar Jabir dan Abdullahi da ilimin Jabir dan Abdullahi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da Abdullahi ibn Unais amma ya ji ya taka ya zo dan ya samu wannan hadisin guda da to wannan shine abin da ke nuna muhimmancin ilimi komai wahalar da zaka sha wallahi in dai akan neman ilimi ne to baka aikin manza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya ko mun halatta ko mun nisanta in dai ya kama wannan hanyar dan ya samu ilimi to Allah madaukakin sarki zai hore masa hanyar aljanna da wannan hanyar da yake za mu ga anan qala lahu musa hal attabi'uka malamai suka ce wannan yake nuna ladabi in ka je neman ilimi mai neman ilimi dole ne yayi ladabi wa malamin sa in yana so ya samu ilimi
annabin Allah ne manzon Allah babu sabani a wajen malamai annabi Musa yana gaba da Khidir akan ma cewa annabin ne an sabani da malamai mun yi magana akai to kaddara mashi annabin ne amma ba girman sa daidai yake da annabi Musa ba duk malamai sun aka cewa annabi Musa yana gaba da shi amma da yake yanzu shine yake ne ba sai ce hal attabi'uka shin zai yi in bika kamar ka ce ba na bika ba ala an tu'allibani akan ka koyar da ni mimma ullimta cikin abin da aka baka na ilimi ka bani shari'a roko yake yi wannan yake nuna mutumin da yaje neman ilimi sun kuyawa yake tawazu koda kafi shi daraja kafi shi girma amma an zaka nemi ilimi a wajen sa dole ka kimanta shi yana daga cikin abin da muka rasa yau al'ummar mu ilimi ba shi da kima dan haka za ka ga mutum wanda ya koyar da shi ma ba shi da kima a wajen sa الإمام برهان الدين الزرنوجي الله يجزيه أنس درهما أتكلم لتم تعليم المتعلم طريقة التعلم يا كاوي كسر وانا مالمي يندي كي وقنا أكن جرم مالمي يتي وانا مالمي لي ينا كراتو أتكن زورا سنا كراتو دوك لو كتندا أنا أتكن كراتو دا بايا يمو أن الدبيع أما رانا سيأغير أوت الدبيع ينا أتكن كراتو كو سيأغير تاشي أزيع سيزونا سيأتيك بنا كراتو san sai aka ya tashi ya tsaya sai ya zauna bayan an tashi aka rubu aka ce aka ramaka Allah yawan ga ka zuwa da sabuwar al'ada ba musaba ganin ta ba ana cikin karatu sai muga ka tsaya sai muga ka zauna sai ya ce ai ba ku ga yara suna wasa ba a wajen zauren nan ai kun ga yara suna guje-guje suna yawo ko ka ce eh ya ce to akwai dan malami na a ciki shi yasa duk lokacin da ya zo wucewa na ganshi sai in tashi dan girmama malami na ba fa malamin bane dan malamin sa ne amma zai tashi yace ijlalan li ustadi yace dan girmama malami na in na ga dan sa yazo wucewa sai in tashi in tsaya in ya wuce sai in zauna wallahi yana daga cikin abin da yasa ilimin yanzu baya albarka babu albarka a ciki domin shi ilimi fa idan bai zama sababinka na samun yaddar Allah ba aikin banza ne ba shi yasa sai yace hal attabi'uka shin zan bi ka roko yake ashe idan ka je neman ilimi a wajen malami rokon sa zaka yi ce akar maka Allah a ce maka ma abin karatu na ladabi zaka je da shi wani yace shi yana ganin yanzu ko abin ne yasa ilimi ma baya albarka kenan mutanen mun su ake da ilimin ba ilimin suke bi ba ah to yanzu malami ne zai zo daga ungo sai zo masallaci a zo a yi sallar magriba za a yi karatu a yi sallar mutum 30 a masallacin guda 27 su tafi su bar masa mutum 3 shi kuwa ta hutun daga ungosu ko ba haka bane da ku ilimin bin su ake yi kana bi ne a san maka amma yanzu bin mutane yake a basu da Allah yace shi yasa yana ganin abun baya albarka babu ladabi babu tarbiya a ciki yace hal attabi'uka ala an tu'allimani ko ala an tu'allimani kira'a guda biyu ne mimma ullimta ka sanar da ni cikin abin da aka sanar da kai wannan yake nuna shi fa ba wai ya zo gun malamin ne dan ya kare masa ilimin sa iso shi ba a'a shi yana so ya dan tsakura masa ne abin da ke nuna ba fa gasa zai yi da shi ba domin shi ilimi ba a yin sa dan gasa ana yin gasa wajen neman ilimi kana nema da abokin neman ka kuna gasa wajen nema din ibada ce ita ibada gasa ake yi wa fi zalika fa yatanafas al mutanafisun amma ba a gogayya da mai ilimi ya nuna waye yafi ilimi wannan haramun ne shi yasa yana daga cikin babbar musibar da muke ciki yau kaga mutum yana alfahari da ilimi magabata ba san su da wannan ba a magabatan karka doka sai magabatan ku a nan kasar tamu ba za ka samu malamai a da suna yin alfahari da ilimi ba in an ce gafar ta malam sai ce almajiri ne shi bai yadda ma shi malami bane bai yadda shi malami bane ba za ka taba ji malami yana ce maka su wane almajirai na ne su wane yara na ne dalibai na ba sa yin haka in ka ji malamin ya ce ƴan uwana suwa ne almajiransa ne fa sa'ala ne ba'dul asdiqa wa yake faɗan wannan magana malamin ishmawi yace sa'alani ba'dul asdiqa wasu daga cikin abokai na sun tambaye ni almajiransa ne ba amma ba zai ci almajire ba saboda tawadu tawadu shi ilimi inna Allah ne tawadu yake sawa ilimi inda na Allah ne haka al-imamu shaukani yake cewa idza kana al-ilmu nafi'an kassama sahibahu in ilimi mai amfani ne to tawadu yake sawa mai shi amma in kaga mai ilimi yana girman kai yana dagawa yana cewa shi yana da shi to alama ce ta ilimin ba mai amfani bane Allah ka tsare mu هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت كسندني وانا ابو cikin abin da aka sanar da kai kuma da yace mimma ulimta akwai ishara zuwa ga shi kansa khidir ya nutsu ya sani fa Allah ne ya bashi wannan ilimin ba fa wayan sa bane ba dabarar sa bane dan haka kai mai ilimi kullun ka rinka jin cewa da Allah madaukake baka ilimin na bajarrabawa ne maka yaga zakai aiki da ilimin ko zakai girman kai kai dagawa ka nuna mutane su basu da daraja saboda ba su da ilimi yanzu kalma da ake yawan amfani da ita a wajen karatu mutum ko ya wani kuskure a ce jahili wannan bace kamar da bangarin malamai ba lokacin da kace wannan da jahilai wato kai kana kai mai kenan kai mai ilimi ne Allah ka tsare mu ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan na shari'a kalmar shari'a nan da ya fada tana nuna maka cewa dukkan ilimin da yake nema ilimin da zai zama sababin shari'ar sa ne idan ilimi ba zai zama sababin shari'ar ka ba to ba shi da amfani gare ka in ilimi zai saka girman kai in ilimi zai saka ruba in ilimi zai saka nuna isa to ilimin bai maka amfani ba domin ilimi na gaskiya tawadu yake sa ku duba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duniya bata taba daukar mai ilimi irin manzon Allah ba bata taba daukar mai daraja irin manzon Allah ba amma ku duba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cike dabi'unsa da tawadu lokacin da aka gaya masa shine shugaban yan adam baki daya manzon Allah da zai fada sai da ya kore alfahari a ciki yace ana sayyidu waladi adama sai yace bila fakhr ba fa alfahari nake yi ba sakon Allah nake isarwa sakon Allah nake isarwa sayyidina ali radiyallahu ta'ala dan sa muhammad ibn ali yake tambayin sa yace man afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha yace wai wannan al'ummar gaba daya waye fi kowa falala bayan annabin al'umman ne sai sayyidina ali yace abubakar yace thumma man sai wa kuma sai yace thumma umar sai umar kuma yace sai naji tsoron karna ce waye kuma yace usman sai naji thumma anta sai naji sai kai kuma sai yace ma ala ma ana illa rajulun min al-muslimin ma ana illa ahadun min al-muslimin yace ni fa ba kowa bane ba dai ne daga cikin musulmai sai na ali fa yake ji ba kowa bane face mai dai ne daga cikin musulmai kawai saboda tawabu duk ilimin da waɗannan magabatan suke da su ba za ka taba ji suna alfahari da ilimi ba mai ilimi ya kamata ya zama ya fi kowa tawabu ya fi kowa kankan da kai Allah ka shirye da mu lokacin da annabi Musa ya gaya wa Khidir haka قال انك لن تستطيع معي صبرا معي كو معي صبرا كراوى غدا بيو بفتح الياء كو كما بسكون يجي انك لليكي لن تستطيع تبس بذاك ايا صبرا معي حقولي دني با بذاك ايا حقولي دني با اشيكي نن ba laifi bane idan malami ka zo neman karatu wajen sa shi kuma yasan Allah yana da wani abin da ba za ka iya jurewa ba ya maka bayani yace to gafa sani ina da ka'idodi kuma ina da dokoki ina da sharuɗa wani malami na ce zan je wajen sa karatu ɗaliban sa suka ce min kai anya za ka yi karatu wajen wannan malamin kwa ai malami ne mai dokoki dan zaka iya zuwa awa biyu kana jiran sa yace ka jira kuma in ka tafi daga ranan ya kore ka awa biyu kana jiran sa to kaga awa biyu in ka kwatanta da irin abubuwan da magabata suka yi wajen juriya wajen neman karatu sai ga ba komai bane ba domin cikin malaman hadisi akwai wanda aka nakalto cewa shi kare ne da shi na farauta in ka zo zuwan farko sai tura maka kare kore ka kaga in mai karaman niyya ne daga ranar ba zai dawo ba amma in mai himma ne ko karen ya kore shi gobe sai saki dawowa sai ya jarraba kai da zaka iya ko ba zaka iya ba al-imam malik ibn anas yana cikin gidansa wani bawan Allah ya zo kwankwasa masa kofa ya fito yace yaya yace ya zo karatu ya zo akwai masa karatun hadisin annabi ne yace ah hadisin annabi ka zo koya an shine baka da tarbiya baka da ladabi ka kunga samun kofa ba za ka jira sai na fito ba imam malik yasa aka masa bulala goma saboda bai da ladabi bai da tarbiya ko ladabtar da shi tukuna bulala goma aka masa wannan bawan Allah saboda kishiruwar hadisin yake so karatun yake so sai nemi wuri yaje ya zauna har sai da Imam Malik ya fito da kansa ya gan shi yace ba kai ne nasa aka baka bulala ba yace kware kuwa ni ne me kake jira to yace na ina jira ka koya mun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in yanzu ne in ya fara zagin ka da kai da babanka da kakanka duk sai ya zage muku duriya amma yace shi yana jira dai akwai masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to bulala nawa nasa aka yi maka yace bulala goma yace to zo in koya maka hadisi goma kowace bulala hadisi ne da aka koya masa hadisi guda goma yace gafarta malam ko za a kara min wani hadisi wata bulalar goma ne sai a kara min hadisin goma da haka ba mutanen nan suka yi ladabi suka samu ilimi shi yasa ilimin ya albarka kamar yanzu ne yake cewa da kadaran ka dan fara koyawa almajirinka ka dan koya masa dan karatu kadan yayi dan ummatul ahkam ko bai iya ummatul ahkam din ma sosai na walwazo ya fara na dai bai iya ba kawai shi ma sai ya bude majalisin sa lu daga lokacin da kake karatu shi ma lokacin ne sa na sa karatu kaga magana ai kaga kunnan jaki kenan to sai yace masa innaka lan tastati abu iya sabar kai ba za ka iya hakuri zama da ni ba me yasa ya faɗa ma haka saboda shi annabi Musa alaihi salam manzo ne na Allah yana da shari'a da aka bashi ta ta musamman shi kuma abin da wannan bawan Allah zai yi wasu abubuwa ne waɗanda a zahiri in ba a bayyana maka ba fita ne daga cikin shari'ar a zahiri fita ne daga cikin shari'ar da haka ba zai iya hakuri ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran ya fadi dalili yace yaya zaka iya hakuri akan abin da baka da ilimin sa na san ba zaka iya hakuri ba to amma annabi Musa yana son ilimi shi dai yana son ilimi qala satajiduni insha Allah sagam yace in Allah ya so zaka same ni mai hakuri wala a'silaka amran kuma bazan saba maka umurni ba mun karanta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shin annabi Musa yayi hakuri ko bai yi ba annabi Musa fa mai hakuri ne ba na wasa ba kar wani ya ga kabar annabi Musa bai da hakuri domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa idan an cutar da shi manzon Allah yana rarrashin kansa ne da hakurin annabi Musa inda zaka gare annabi Musa mai hakuri ne sosai yace rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fa sabr sai ce Allah ya jikan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yake wannan ma kuma yayi hakuri kun san kenan annabi Musa ba karamin hakuri ke da shi ba annabi Musa mai hakuri ne kuma yana cikin ulul azm da Allah madaukakin sarki yace fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ulul azm suka yi hakuri kaga Allah ma ya sa yace masa hakuri to amma me yasa annabi Musa yayi kasa yin hakuri akan waɗannan abubuwan da Khidir yayi saboda kamar yadda na faɗa ne shi yana da shari'a duk waɗannan abubuwan da ya aikata a zahiri saba wa shari'ar Allah ne a zahiri to ai baya daga cikin hakurin da ake yabo ka a saka wa Allah kana gani wai ba kai magana ba kuma a ce hakuri wannan ba hakuri bane ba hakuri ne mai kyau ba al-mutanabbi na ce yaquluna hilmun qul falil hilmi mawdhu'un fa hilmul fata fi ghairi mawdhi'ihi jahlu yace ana cewa magana hakuri hakuri ce da ma hakuri fa yana da wurin yinsa idan mutun yayi hakuri a wurin da ba wurin hakuri bane yace wannan ai ba hakuri bane bauta ne to annabi Musa alaihi salam yace satajiduni insha Allah husagara in Allah ya so zaka same ni ba hakuri wala a'silaka amra ba zan saba wa umarninka ba ba mazahirin abin da ya faru zamu ga cewa annabi Musa alaihi salam bai iya rikewa wannan sharadin da aka sa masa ba domin an sa masa sharadi qala fa in ittaba'tani in kabini to fala tasalni an shay'in ko fala tasalanni an shay'in kira wai ne guda biyu kada ka tambaye ni komai hatta uhditha laka minhu dhikran sai inni na fara ambaton abun inni na fara magana akan abun to zaka yi tambaya amma in ban yi magana ba kar ka tambaye ni komai wannan sharadin shine annabi Musa ya kasa cika ba saboda zahirin abun da ya gani abubuwa ne waɗanda suka sabawa shari'ar da Allah madaukake bashi kuma da ma Khidir ya gaya masa anta ala ilmin mimma allamaka Allah kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da kai wa ana ala ilmin mimma allamani Allah ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya ilmantar da ni to saboda ilimin da annabi Musa yake da shi na shari'ar sa waɗannan abubuwan da aka yi a zahiri wanda in aka zo aka gaya maka su daga baya kamar yadda zai gaya mana daga baya za ka ji ba saka wa shari'ar ba ma amma lokacin da aka faɗe su a zahiri za ka ga cewa aka aikata su za ka ga cewa sun saka wa shari'a in baka san sirrin ba annabi Musa ya ce satajibni insha Allah sabir ya ce insha Allah kuma ya ce wala asilaka amma suka ce annabi Isma'ilu alaihi salam lokacin da mahaifinsa annabi Ibrahim ya yi mafarki yana yanka shi yace inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace zaka same ni mai hakuri insha Allah in Allah ya so kuma yayi hakuri shi dan har sai da Allah madaukakin sarki ya fanci shi فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المسلمين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم اكا فنشيشي دا ابن ينكا مي غيرما النبي اسماعيل ياي حقوري يا جوري تو بامبانشين انا شي ني شي النبي اسماعيل عليه السلام ابين دا ياي نا جوري واسا دا ياي اكن عمرنين الله مدوكاكين سركي ني دان الله مدوكاكين سركي نونا ور النبي ابراهيم shi kuma su kuma mafarkin annabawa wahayi ne dan haka yanzu shi yana bin wahayi ne shi kuma annabi Musa anan shi zahirin abin da yake gani shine saba wahayi akai shi an saba wa abin da Allah madaukake shi ne a zahiri a wajen sa amma shi wancan duk da cewa gashi nan kashe shi za a yi to amma da yake umarnin Allah madaukakin sarki ne ya sani sai ya iya jurewa ya bi amma in ba haka ba dama annabawan Allah madaukakin sarki ba za su ga ana yin barnar su shiru ba ba zai yi ba annabawa ba zai yi a ce suna ganin barna kuma su shiru ba shi yasa ma kuka yi ayyai muke ganin daga cikin abubuwan da suke sunna shine abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hana ba takariri kenan saboda ba zai yi ai ba daidai ba manzon Allah ya bari kama da yake zahirin abin da ya aiko a kwanan zahirin ya saba wa abin da annabi Musa ya sani na shari'a Allah subhanahu wa ta'ala dan haka bai iya cika wannan sharadin ba na'am sai Allah ya ce
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
فأنا ما سنشرت إيوة النبي موسى عليه السلام in za a shiga filin daga za a kama tafiya fan talaqa sai suka tafi su biyu in ba ku manta bare annabi Musa da shi da wa suke tafiya shi da Yusha ibn Nuh yanzu kuma sun hadu da Khidir sun zama su nawa su uku amma sai Allah ya ce fan talaqa sai suka tafi su biyu ba a sake magana Yusha ibn Nuh ba tun daga nan ba a sake magana sa ba malamai sun tattauna akan wannan wai me yasa fata Musa ba a saki ambatansa ba kuma a kissa shikenan wasu suka ce to ai duk abin da ya faru a gaban ba shi da wani abu na cewa ba wani aiki da zai iya yi ba wani amfanin da zai yi fadansa ba zai amfanin komai ba da haka shi sa ba kawo shi ba a cikin malamai akwai waɗanda suka ce Yusha ibn Nun tunda ya gane cewa wannan ruwan ma'ul haya da ya taba kifi shine ya rayu to shi sai ya je ya dauki ruwan ya sha to shi kuma wannan ma'ul hayati wai in ka sha shi ba za ka mutu ba to kaga tun daga nan zaka san magana ba za ta tabbata ba domin Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'anna li basharin min qablika al-khulda fa in mitta fa hum al-khalid to shine sai Khidir ya masa horo ya sanya shi a cikin wani jirgi ya kama tafiya a cikin teku haka zai ta tafiya a cikin wannan tekun har tashi alkiyama wannan bashi da inganci magana abinda yafi kusa ne shine duk aikin sa ya kare yanzu maganar annabi Musa alaihi salam da Khidir aka sa a gaba yaya tafiyar tasu ta kare yaya neman ilimin annabi Musa a wajen Khidir yayi abin ya faru dan haka shi ba sake magana Yusha ibn Nun ba Allah ya ce fan talaqa sai suka tafi su biyu hatta idza rakiba fi safinati har sai yadda suka je suka hau jirgi kharaqaha sai keta ta anan ma akwai ijazi an takaita magana domin sai aka ce sai suka hau as-safina jirgin nan kamar wani sanannen jirgi ne to gashi kuma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta lokacin da annabi Musa ya zo ya salama wa Khidir da ya masa sallama ma yayi mamaki saboda wurin nan shi kadai ke rayuwa to ina aka samu jirgi kaga an takaice maganar kenan yana daga cikin hikimar magana shine duk abin da fadansa ba wani fa'ida yake da shi ba kuma in an cire shi ma sakon zai isa sai ka cire shi a cikin magana in za ka yi maganan wani ya zo ya raba kuɗi ya zo masallacin Umar ibn Abdulaziz ana tafsiri ko an ba shi 10,000 misali idan da ya zo bayarwan kowa sai ya kirga nasa 10,000 kafin ya ba shi sai ka tsallake maganar kirgawar nan dan kirgawar nan ko a faɗe ta ko ba a faɗe ta ba wani amfanin da za ta yi ana yawan buga misali da kuɗi ne saboda mutane sun fi ganewa shi yasa yawanci in za ka yi misali ka yi da kuɗi za ka fi saurin fahimta to shi yasa sai aka takaice maganar tun da dai dama a kusa da ruwa suke to ruwa kuma ai wurin da za a yi tsammanin jirgin ruwa zai zo ne mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa daga cikin masu jirgin wasu sun san Khidir kenan saboda suna wucewa suna ganin sa dan haka sai suka dauke su ba tare da sun biya kuɗi ba lokacin da suka hau wannan jirgin kharaqaha sai keta ta kamar yadda ya tabbata hadisin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wani bangare ne na allunan jirgi wato katakon jirgin nan sai bangare shi قال اخرقتها لتغرق اهلها النبي موسى sai ce yanzu ka keta wannan jirgin لتغرق اهلها karshen lamarin ya zama halakar waɗanda suke cikin jirgi suka ce lamul aqiba ce fa yakunu aqibatul amri اغراق اهلها domin karshen lamarin in aka farka jirgi aka keta shi jirgin ruwa ai karshen mutane su fada cikin ruwa ne su mutu ana karantawa li yughriqa ahliha dan shi wato ya kifar da ahliha mutanen da suke cikin wannan jirgin laqad ji'ta shay'an imra haqiqa ka zo da wani al'amari mai girma wasu malamai suka ce imran ai ajaban sun kago da wannan amari ne abun mamaki anan zaka iya tambaya kace to wai su masu jirgin suna ina ne Khidir ya kita musu jirgi suna ganin ina har aka go suna tafiya da jirgi har su buri abu a kita musu jirgi nan ne yasa wasu malamai suke cewa akwai alamun cewa abinda Khidir yake yi mutane ba sa gani annabi Musa ne kadai yake gani Allah madaukakin sarki ya bashi damar yayi wani abin da mutane ba su gani ba amma shi annabi Musa tunda Allah madaukakin sarki ne ya bashi umurni yazo dan ya nemi ilimi to shi Allah yana nuna masa to amma wannan yana bukatun dalili a ce ba a gani din to amma dai al'ada yanzu kuna da jirgin ku kuna tafiya a cikin jirgin ruwa kawai sai wani yazo ya dauko wani karfe yana buga jirgin da ya farke masa wani bangare za a bashi kuwa to wannan da ba a kawo magana da cewa an hana shin ba shine wasu malamai suke ganin cewa anya ko suna gani ba annabi Musa ne kadai yake gani ba domin shi kadai inkari wasu malamai suka ce a'a ai lokacin da suka hau jirgin kafin a fara tafiya ne su masu jirgin sun dan gusa saboda wata bukatar su daga annabi Musa alaihi salam sai Khidir a cikin jirgi shine yayi wannan aikin li tughriqa ahla laqad ji'ta shay'an imran ka zuwa al'amari min kiman gaske annabi Musa ya kare sharidi ko bai kare ba ya kariya domin ya ce fa inni taba'atani fala tas'alanni an shay'in hatta uhdifa laka minhu dhikra karka tambaye ni komai kuma ya tambaye shi wala alam aqul sai Khidir yace da shi shin ban gaya maka ba innaka lallai kai lan tastati'a ma iya sabran ba za ka iya hakuri da ni ba qala la tu'akhidhni bima nasit annabi Musa yace kada ka kama ni da abin da na manta mantuwa ne mantuwa ne wala turhiqni min amri usran kuma kada ka dora min abu mai wahala a cikin al'amari na ay wala tukallifni usran fi amri kada ka dora min abu mai wahala har abin da na manta ma sai ka kama ni da shi kai hakuri karka kama ni da laifi akan mantuwa da nayi wasu malamai suna ganin cewa anan annabi Musa alaihi salam da yace wala tu'akhidhni bima nasitu ba nasitu na annisyan na mantuwa yake nufi ba a'a irin abin da zaka mance da shi amma kana sanar da shi wato wai suna ganin cewa annabi Musa ba manta wannan abin yayi ba kawai yana ganin cewa karara barna aka yi kuma a matsayin sa na annabin Allah za a yi barna ya shiru ne ba zai shiru ba da haka suka ce annisyan anan attarku ay la tu'akhidhni bima tarakt to amma zahirin magana hadithin Ubay dan Ka'ab da muka karanta yace kanatul ula min Musa nisyana abu da farko da ya faru annabi Musa mantuwa ne mantawai dan haka ma sai yace to har mantuwa ma bai kamata a ce ai mantuwa ka kamanta da ita ba in kace har mantuwa ma zaka kamanta da ita to ka dara ban abin da bazan iya ba na sai yace
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولبلغت من لدني عذرا
النبي موسى عليه السلام لما لم ينس خضر fantalaqa sai suka tafi hatta idza laqiya gulama har sai da suka gamu da wani yaro faqatalahu sai Khidir ya kashe shi qala sai annabi Musa ya ce a qatalta nafsan yanzu ka kashe rai zakiyatan tsarkakakkiya bi ghairi nafsin ba kuma rai ta kashe ba laqad ji'ta shay'an nukra haqiqa ka zo da abu abinki qala sai Khidir ya ce alam aqul laka ba na gaya maka ba innaka lallai kai lan tastati'a ma iya sabran ba za ka iya hakuri da ni ba qala in sa'altuka an shay'in ba'daha yace in na tambaye ka wani abu ba'daha bayan wannan fala tusahibni kaka sake tafiya da ni qad balagta min ladunni udran haqiqa ka kai makura wajen bada uzuri dangane da ni annabi Musa alaihi salam da farko manta waye to amma matsalar da aka samu abinda aka yi na biyu ya fi na farko muni a zahiri ya fi na farko girma domin na farko wato hanya ce da zai iya yiwuwa a iya mutuwa amma hanya ta biyu kisa ne karara in aka barka jirgi akwai yiwuwa mai a iya mutuwa mutuwa amma ihtimali ne zai iya yiwuwa kuma zai yiwa ba a mutu ba amma wannan karara kisan kai ne bannan Musa sai kasa guri yace ka kashe rai zakiyatan ko zakiyatan kirawoyi ne guda biyu tabbata su daga annabi sallallahu alaihi wasallama zakiyatan ko zakiyatan wasu malamai sun bambance tsakanin zakiyatan da zakiya wasu suka ce zakiya shine wadda da ta yi laifi ran da da ta yi laifi amma sai ta tuba yanzu sai ta zama wankakkiya tsarkakakkiya zakiyatan kuma suka ce wanda tun asali dama ba ta taba laifi ba malamai sun yi sabani akan wai wannan da aka kashe din da Allah madaukakin sarki ya ce ladiya gulaman suka samu wani yaro wai yaro ake nufi na shekaru ko kuma ana nufin yaro kaman yaron gida ko yaron aiki wasu suka ce yaro ne karami shi yasa ma yace zakiyatan saboda tsarkakakken rai ne bai taba laifi ba amma matsalar sai yace bi ghairi nafsin bata kashe rai ba shine sai wasu malamai suka ce to ai in yaro ne karami ko yayi kisan kai ma ba an kisan sa in yaro karami ne bai balaga ba ko ya kashe ba a kashe shi sai dai a koma zuwa gadiya amma yaro da bai balaga ba in ya kashe wani to shi ba za a kashe shi ba suka ce amma sai yace bi ghairi nafsin abin da ke nuna inda yayi kisa ne kenan ya cancanta a kashe shi to in wannan ne kuwa to babba ne kenan ba yaro bane to amma matsalan shine wannan a shari'ar mu kenan a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu sanya ya su ko a shari'ar su yaro karamin ma ko yayi kisa ana kashe shi ba mu sani ba haka malaman da suka ce yaro ne karami sai suka ce ai zai iya yiwa wannan su a shari'ar su ne an fahimta ko zai yi wacce a shari'ar su ne da shari'ar annabi Musa ma da ya sani shine in dai mutum yayi kisa za a kashe shi ko da yaro ne amma a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaro karamin yayi kisa ba a kashe shi laqad ji'ta shay'an nukran nukran bi sukunil kaf ko nukran da ban ma'ana karanta duka tabbata jin kirawoyi ne laqad ji'ta shay'an nukran ka zo da abu abin ki wai wancan sai yace laqad ji'ta a shay'an mai imran wannan kuma yace laqad ji'ta shay'an nukran sai malamai suka ce to wai wanne humuni ne da imran da nukran wasu suka ce a an ce wancan imran al'amari mai girma ko mai abun mamaki suka ce yafi girma wancan din duk da cewa shi ba kisa ne kai tsaye ba suka ce amma saboda idan har an samu matsalar barnar da zai yi ba ta rai ɗaya ba ne ta rayuka da yawa ne to ta wannan ɓangaren wancan aikin a zahiri ya fi muni akan wannan da aka ce sa aka ce shay'an imran a can dan kuma aka ce shay'an nukran na a wajen su shay'an imran ya fi girma akan shay'an nukran amma wasu malamai suka ce a shay'an nukran abin kidin nan kalmar muninta yafi wancan suka ce saboda wancan abu ne da zai iya yiwa ya mutu amma ba tabbas ba wannan kuma tabbas mutuwa ce karna qala alam aqul laka innaka a can sai ce alam aqul innaka saboda can mantuwa ne karan farko ne ya bashi uzuri da haka sai ce alam aqul innaka nan kuma sai alam aqul laka innaka karin nan da aka yi na laka yana nuna karfafa magana ne duk inda aka yi kari a larabci ko harafi aka kara to akwai wata ma'ana da ake karawa haka an kara harafi tana cewa ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda aka kara bina'in kalma to yana nuna cewa ma'anar ta karu ne haka kuma aka kara kalma yanzu nan da yace alam aqul innaka ya dan yi masa sassauci ne saboda aka ran farko ne nan kuma sai ci kal alam aqul laka innaka ba na ga maka ba lan tasdi amai saura to anan sai annabi Musa alaihi salam yace in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni fala tusahibni ko fala tashabni kira'o'i ne guda biyu suma in na tambaye ka wani abu ban wannan fala tusahibni kar ka sake abuta na kar ka sake tafiya da ni anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahmatullahi alaina wa ala Musa yace Allah ya jikan mu ya jikan annabi Musa laula bi sama sahibihi la absara al ajaba yace da ya zauna ya ci gaba da tafiya da wannan abokin tafiyar tasa da ya ga abun mamaki kala kala walakinahu qala sai ne yace in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni shi da kansa ya kafa wa kansa hujja a wata riwaya da muka karanta a baya manzon Allah yace na so a ce annabi Musa ya ci gaba da haƙuri da Allah ya haƙaito mana abubuwa da yawa da za su faru duk wannan fa kamar yadda muka faɗa ba ya nuna rashin haƙurin annabi Musa alaihi salam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi Musa mai haƙuri ne da gaske kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci ulul azmi min ar-rusul cikin masu haƙuri har manzon Allah aka ce koyi da su kuma da yawa daga cikin malamai sun ce na cin ulul azmi min ar-rusul na
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana yanzu annabi Musa alaihi salam bayan ya sa wa kansa sharadi yace idan na sake tambayan ka to karka sake tafiya da ni ka bani hanzari ai iya hanzari kan ka bani hanzari fantalaqa Allah yace sai suka tafi hatta ila ata ahla qaryatin har sai da suka je wajen wasu mutanen alqarya istata'a ma ahlaha sai suka nemi ciyarwan mutanen wannan garin su ciyar da su abinci fa abau an yudayifuhuma amma sai suka ki su karbi bakuncin su fa wajada fiha jidara sai suka samu wata katanga yuridu an yanqadha tana dab da tafadi fa aqamahu khidr sai tsayar da ita qala sai annabi Musa ya ce law shi'ita da ka ga dama da ka so lattakhadta alayhi ajra da ka karbi lada akan wannan aikin da kai qala khidr sai ce da annabi Musa hadha faraqu bayni wa baynik wannan shine rabuwa ta ni da kai tunda ya sa ka sharadi ko yace to wannan shine rabuwa ta ni da kai sa'unabbi'uka amma ka kuma rabu da sannan zan baka labari bi ta'wili da fassarar ma lam tasdi' alayhi sabra abinda ka kasa guri akan sa wato dai masa fashin baki duk abubuwan da suka faru nan dai masa bayanin ga abin da ya faru ga abin da ya faru anan annabi Musa alaihi salam bayan ya sa sharadi da aka shiga wannan gari suka nemi mutanen wannan alƙaryar su karɓi bakuncin su abinda ke nuna karɓan bakunci wani abu ne wanda yake sananne hatta a shari'o'in wanda suka gabace mu yana daga cikin abinda al'ummar nan tamu yau ta yi watsi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa adiyafatu thalafatu ayyamin wa ja'izatuhu yawmun wa layla karɓan bakunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kwana uku ne wa ja'izatuhu sakamakon bako kuma tukuicin da ake wa bako na musamman yawmun wa layla wuni ne da dare wannan hadisin wasu malamai suka ce ana nufin kwana hudu kenan an hada da uku da daya wasu kuma suka ce a'a kwana uku ne ake magana in bakonka yazo wajibi ne a shari'a ka karbi bakuncin sa na kwana uku a kwana uku nan zaka bashi abinci a al'ada yadda ake bayarwa zaka bashi wurin kwana yadda ake al'ada amma akwai wuni ɗaya na farko shi wannan wunin na musamman ne shi wannan ana so a goge wuya ne a samu canji hidimar da za a yi masa ya zama ta daban ce a wunin farko wuni na biyu kuma sai a karɓe shi irin abincin da aka saba ci a gida to in kwana uku kuma suka kare to abinda yake na wajibi a shari'ance to ya faɗi wannan abun da Allah saboda rashin zaman lafiya da yanayin da muka samu kan ciki cin amana yayyawa ha'inci rashin gaskiya yayyawa dan da yawa daga cikin musulmai yanzu sun daina maganan karɓan bako da yawa kaɗan ne daga cikin mutane wanda har zai za ka zo gidansa ya baka masauki saboda ana tsoro ana taraddadi ba a san da wani iri ya zo ba yaya gaskiyarsa ba amma akwai hadithi cikin Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo shi a shayin arba'un hadith karkashin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu da ya kawo har wasu mutane suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah mukan je bakunta garin wasu mutane sai su ki karban bakuncin mu sai ya ce in kun samu dama ku dauka ku karba in kun samu dama wannan Ibn Harjab ya kawo shi ne a lokacin saboda ya nuna cewa wato asali fa a musulunci dole ne in bako ya zo ka dauki nauyin sa to kaga ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kade ba a'a ga nan ma lokacin da annabi Musa suka je da Khidir sai Allah madaukake ce fa abau an yudayyifuhuma sai suka ki su karbi bakuncin su wannan rashin karban bakuncin a zargi ne ake yi fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda sai ga wata katanga tana nema ta fadi amma shi Khidir sai ya sanya hannu fa aqama kamar yadda zo a cikin hadisin da muka karanta na Ubay dan Ka'ab katangar wata wato wata mu'jiza ce da Allah ya bashi katanga ce ta kusan faduwa amma da ya sanya hannunsa ya dago wuta sai ta tsaya cak to lokacin annabi Musa alaihi salam sai yake ganin cewa tunda mutanen nan sun yi karban bakuncin mu ai da sai mu ma nan mu ce a biya mu aikin da kai musu laushita latakhadhta ko latakhidhta kirawaye ne guda biyu su ma tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka so sai ka karba lada akan abin da muka yi to lokacin hanzali kuma ya kare dan haka Khidir yace hadha firaqu bayni wa bainaka tafiya ta zo karshe amma da sanna zan baka labari kafin mu rabu akan abin da ka kasa hakuri akan sa kuma an Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu ji labarin fassarar abin da ya faru tsakanin Khidir da annabi Musa alaihi salam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته